بين يديك السيف والقلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. Ci gaba da gabatar da shirinmu na auratayya. Za mu tashi darasi na tara, inda za mu yi magana akan matan da suka haramta a aura guda 40. Waɗannan mata, ko da an ɗaura aure da su, a daga baya aka gano cewa ɗaya daga cikinsu an ɗaura aure da ita, to wannan auren ya ɓaci. Sai dai dalilan kala-kala ne. Dalili na farko, akwai mata guda 7 waɗanda su gabaki ɗaya sun haramta a aure su har abadan abada, ko da su da iya waɗannan ne suka rage a duniya, babu aure a tsakaninsu har abadan abada. Sannan akwai kashi na biyu, waɗanda an haramta aurensu ne zuwa wani lokaci. Idan lokacin ya wuce ko wannan dalilin ya wuce, za a iya aurensu daga baya. Sannan akwai kashi na uku, waɗanda wani dalili ne ko wani sababi ne ya jawo shari'a ta hana aurensu. Da wannan sababin ko dalilin zai kau, to da auren zai iya yiwa. To za mu fara ɗaukan kashi na farko, waɗanda auratayya tsakaninsu suka zama haramun ta dindindin. Kashi na farko su ne guda 7 waɗanda dalilin haramcin aurensu shi ne dalili na nasaba. Su ne waɗanda Allah ta'ala ya lissafo, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Waɗannan su 7 auratayya tsakaninsu da waɗanda aka lissafa haramun ne har abadan abada. Na farko ita ce uwa da uwarta da babarta da babarta da babarta har zuwa sama. Na biyu, ya da yarta da yarta da yarta har zuwa ƙasa. Na uku, yar uwar mahaifin mutum, wanda suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifin mutum, wannan mata ba zai aure ta ba har abada. Sannan ta hudu, yar uwar mahaifiya, wacce suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifiyar mutum, wannan ba zai aure ta ba har abadan abada. Sannan kuma yar dan uwanka da kuke uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya, yarsa ta haramta a gare ka har abada. Haka nan yar uwarka da kuke uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya, yarta ta haramta a gare ka har abadan abada. Waɗannan su ne su 7 waɗanda dalilin haramcinsu shi ne ta jingine ne na nasaba. Sannan kashi na biyu, waɗanda dalilin haramcinsu shi ne shan nono, wato an sha nono, in mutum ya je ya sha nonon mace, to wannan matar ta zama babarsa ta shayarwa, mijinta ya zamo babansa na shayarwa, 'ya'yanta sun zamo 'yan uwansa na shayarwa, 'yan uwan mijinta sun zamo wato gwaggwaninsa na shayarwa. Haka nan ɓangaren kuma ba wannan mata da ya sha nononta, 'yan uwanta mata sun zamo ammominsa ko kuma wato kawunnansa na shayarwa. Saboda haka ba zai aure ta ba ita wannan matar, don ta zama babarsa, ba zai aure 'ya'yanta ba, ba zai aure 'yan uwan mijinta ba, ba zai aure 'yan uwanta ba. Saboda haka nan 'ya'yan da ta haifa ba zai auri 'ya'yan su maza ko 'ya'yan su mata ba. Yadda ya haramta a gare shi ta ɓangaren nasaba guda 7 ɗin can, to haka nan waɗannan su masu 7 suka haramta a gare shi, saboda ya je ya sha nono a gidan, shi ma ya zama ɗaya daga cikin 'ya'yan gidan. Amma dalilin da ya shigo da shi cikin gidan, saboda ya sha nono ne a gidan. Sannan akwai guda 4 waɗanda su kuma dalilin haramcinsu ɓangaren surukuta ne. Mutum ba zai auri matar babansa ba, ba zai auri matar ɗansa ba, ba zai auri mahaifiyar matarsa ba, ba zai auri 'yar matarsa wanda ya tare da babarta ba. Waɗannan su 4 kuma dalilin haramcinsu su ne ta ɓangaren wato a surukuta ne. Sannan akwai waɗanda su kuma suka haramta saboda sababin li'ani. Duk wanda aka yi li'ani da mace, wato ya zama an tuhumi juna da zina, har an je an yi li'ani, to wannan matar ta haramta bayan yin li'ani, ba zai aure ta ba har abada. Sannan akwai waɗanda su kuma shari'a ta hana haɗa su ne a wajen aure. Misali, mutum ba zai auri mace ya auro ƙanwarta ko yarta da suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya, ya haɗa su su kishi ba. Haka nan mutum ba zai auri mace kuma ya auro ƙanwar babarta ko yar babarta da suke uwa ɗaya da babarta ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya ba. Haka ba zai auro 'yar uwar mahaifinta da suke uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifinta ba. Waɗannan ba a haɗa su su kishi. Amma an ka rabu da wannan, ko wannan tara su kana iya auren ɗayar. Sannan akwai kuma waɗanda haramcin ƙari ne ya jawo ba za a yi ba. Mutum yana da mata hudu ba zai auri ta biyar ba. Ko da a ce ma misali mutum yana da mata hudu sai ya saki guda ɗaya. To kafin ɗayar ta gama idda ba zai yi aure ba domin tana cikin idda a matsayin matarsa take. To haka nan kuma ba shari'a ba ta bashi dama ya ƙara fiye da hudu ba. To shi ma wannan a wajen ɗa ba zai wuce hudu ba, a wajen bawa kuma ba zai wuce biyu ba. Akwai kuma waɗanda wani dalili ne ya bujuro su goma aka haramta wa mutum ya aure su. Na farko shine mata aure, mutum ba zai auri mata aure ba tunda tana da wani auren bai kamata kuma a daura mata wani aure akan aure ba. Sannan mutum ba zai auri matar da take yin idda ba, sawun iddan nan ta saki ce ko kuma idda ce ta wato a mutuwa aure, dole sai an jira ta gama wannan iddar. Haka nan macen da take istibra'i ba za a aure ta ba har sai ta yi wannan istibra'i din. Ta hudu, matar da take halin karuwanci ko zina ba za a aure ta ba har sai ta tuba ta yi istibra'i kuma ma an je an yi test a asibiti. Sannan matar da aka wa saki uku, mutum yawa matarsa saki ɗaya, saki biyu, har sakin ya kai guda uku, to daga baya ba zai zo kuma ya ce zai aure ta ba hatta tankiha zaujan gairahu, har sai ta yi wani auren tukunna ta fito daga gidan wancan mijin. Kuma auren ba shi ya shirya a je a yi auren ba, ba da haɗin bakinsa aka yi ba. Sannan wacce take cikin ihrami da aikin haji ko da umara, in tana cikin wannan ba za a ɗaura mata aure ba har sai tukunna ta fita daga ihrami. Haka nan musulmi ba zai auri kafira ba, ba majushiya ko ba magujiya, amma zai iya auren ahlul kitabi. Haka nan ita kuma musulma ba za ta auri kafiri ba, ko ahlul kitabi ne ko ba nasare ne ko ba maguje ne, mutukar tana musulma to ba za ta auri wanda ba musulmi ba. Haka nan kuma mutum ba zai auri baiwa in yana da iko akan ya auri ya, shi kuma ɗa ne, to ba zai auro baiwa ba domin ƴaƴansa za su zama sun fada cikin bauta. Haka nan kuma khunsa mushkil, wato shi mutum yakan zama wata halitta Allah sai ya yi mutum namiji ne kuma mace ne, ma'ana yana da halitta namiji yana da halitta mace, ko kuma yana da halitta mace da halitta namiji amma halitta namijin tafi karfi, ko yana da halitta mace yana da halitta namiji amma halitta namijin tafi karfi, ko yana da halitta mace yana da halitta namiji amma kansu daya. To waɗannan su ne wanda shari'a ta lissafo a matsayin matan da ba za a aure su ba. Ko da ku an yi ganganci an daura aure da ɗaya daga cikin waɗannan, to wajibi ne a sunce wannan auren a warware shi. Mun taɓa samun irin wannan bayani, wani ya auri wata alhalin sun sha nono da babarta, ma'ana kakarsa ta shayar da shi nono, wanda kuma kakan nan tasa ta shayar da mahaifiyar yarinyar, ta shayar da mahaifiyarsa kuma shi ma ta shayar da shi, kuma daga baya sai suka zo suka yi aure da ƴar wannan ƴar uwar mahaifiyarsa, yan mahaifiyarsa, sai da aka haifi ƴaƴa guda uku. Daga baya kuma sai aka ji bayani cewa ai auren asali ya halatta, amma tunda ya sha nonon da mahaifiyar yarinyar ta sha da mahaifiyarsa, don haka ta zama ƴar uwarsa kenan ta shayarwa, wannan aure bai yi ba. Kuma gashi an riga an haifi ƴaƴa guda uku a cikin wannan aure, dole aka zo aka warware wannan aure, domin kuwa rinjayen da aka yi shine shan nonon da suka yi da mahaifiyarta, ma'ana ya sha nonon da mahaifiyarta ta sha, mahaifiyarsa ta sha shine nonon kakarsa, nonon ita kuma ita ma kakarta, don haka wannan sai ya zama wato aure ya riga ya haramta. To shi yasa ake son a yi bincike in dai har akwai kusanci a cikin waɗanda za a yi aure. Kuma malamai suke so a kiyaye wannan ka'ida cewa duk yaron da aka bashi nono a wani gida, to lalle a kiyaye wannan tarihi, domin wata rana aure yana iya zuwa shiga tsakani, kuma shari'a bata yadda da wannan aure ba. Wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min arda'a, tunda Allah ya nassanta a cikin alqur'ani dole a kiyaye wato waɗannan. To duk mutumin da zai aure idan aka bincika aka ga cewa matar da zai aura ba ta cikin waɗannan, shine zaka ji an ce khalin minal mawani, wato ya zama cewa kafin ai aure a bincika cewa wannan mata wato wacce za a aura a tabbatar babu ɗaya daga cikin abubuwan da muka lissafa guda 40 a kanta. Wata ran kuma zaka ga mutum ya saki matarsa sai ya ce ya maida ita, kuma ita matar sai take komawa daga ƙarshe sai ta gama idda a haka alhalin da zaran miji ya ce ya maida matarsa, to ba kuma ta da ikon ta ci gaba da yin idda, domin yanzu ta koma mata aure. Sai kaga ta gama idda a haka alhalin an maida ita kuma daga baya wani ya zo ya aure ta. Sai ta yi aure a wani gida tana zaune, sai kuma a samu labari cewa ai mijinta ya maida ita kafin ta gama idda. To kun ga ashe mata aure ce, dole a zo a warware wannan aure domin an yi aure akan aure, dole a warware shi. Ko ko mutum mace tana tsakar idda sai ya zo ya nemi aurenta, haramun ne mutum ya nemi auren mace tana cikin idda, kuma haramun ne a daura auren tana cikin idda. In an daura aure tana cikin idda, wannan aure ko shekara nawa aka yi sai an ruguje shi. Mun taba samun wannan wata mata sai da ta shekara 9 da aure, sannan aka gano da mijinta ya sake ta, jini biyu tai bata yi na uku ba, ta je ta daura aure. Dole aka ruguje wannan aure sai da ta karasa iddar wancan auren na baya, sannan kuma ta zo ta sake wata sabuwar idda, kuma sannan aka zo aka tattauna yadda za a yi ta iya koma gidan wannan miji. Kun ga ashe kenan akwai kurakurai da yawa da ake yi akan wannan matsalar, wanda ya kamata a tsaya a tantance kafin a yi aure. Kaga wani a zamanin Annabi alayhi salatu wassalam ya yi amarya, ashe sun sha nono da ita amaryar da shi a wajen wata mata, sai matar ta shigo ta ce masa, ai ku kuna yara da kai da amaryarka na shayar da ku. Yazo ya samu Annabi alayhi salatu wassalam ya ce, ya Rasulullah, muna zaune ni da matata, wata mata ta shigo ta ce ta shayar da mu, muna yara. Annabi alayhi salatu wassalam ya ce, to ya za ka yi ka je ka rabu da matar? Kun ga saboda ba a yi bincike ba aka fada cikin wannan hatsari. Haka muna fata za a kiyaye waɗannan mata da suka haramta a wajen aure. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به